sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Amurka sun kwashe kimanin mutane 3,800 daga filin saukar jiragen sama na Hamid Karzai dake Kabul a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Fadar White House ta sanar jiya Asabar kuma wasu mutane 17,000 tun ranar 14 ga watan Agusta, ranar Asabar kafin Taliban ta shiga Kabul. Fadar White House ta ce jimlar mutane 22,000 aka kwashe tun daga ƙarshen watan Yuli. Daga cikin 17,000 da aka kwashe a cikin makon da ya gabata akwai Amurka 2,500, inji Major General William Taylor a jiya Asabar a wani taron manema labarai na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby ya faɗa manema labarai yayin taron cewa ba shi da cikakken adadi wanda ke nuna adadin Amurkawan da suka rage a Kabul da sauran sassan Afghanistan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗi ranar Juma'a cewa adadin ya dogara ne da wasu dalilai. Ya ce ma'aikatar harkokin waje tana aiki don tuntuɓar duk 'yan ƙasar Amurka waɗanda suka kai ga sashin da kuma 'yan Afghanistan da ke cikin haɗari da neman taimakon Amurka. Ƙasar Chad ta yanke shawarar janye rabin sojojinta 1,200 da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin iyaka uku na Mali da Burkina Faso da Nijar, inji kakakin hukumomin na Chad jiya Asabar. Ƙasar Chad ta tura da sojoji a watan Fabrairu don tallafawa yaƙin yankin da Faransa ke mara baya tare da masu tayar da ƙayar baya da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qa'ida da ISIS waɗanda suka dagula lamura a yankin Sahel na yammacin Afirka a shekarun baya-bayan nan. An yanke shawarar janye sojoji 600 daga cikin waɗannan sojoji bisa yarjejeniya da ƙawayen Sahel na Chadi, inji Janar Azim Barmunda Aguna yayin da yake magana a madadin kwamitin soja na wucin gadi a Chadi. Aguna ya ce sojojin Chadi da aka dawo da su za a sake sauya su zuwa wani wuri ba tare da yin ƙarin bayani ba. Hukumomi a Chadi sun fuskanci wani rikici na daban a wannan shekara tare da masu tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar. Akalla mutane 16 ne aka kashe a wani hari da aka kai kan wani ƙauye a kudu maso yammacin Nijar, inda 'yan ta'adda suka sha kashe fararen hula a wannan shekarar, inji wani jami'in yankin da wata majiyar tsaro a jiya Asabar. 'Yan bindigar da ba a san ko su waye ba sun buɗe wuta a lokacin sallar Juma'a a ƙauyen Tim da ke yankin Talabari, kuma sun kashe mutane 16, inji magajin garin Halidu Zubo ta wayar tarho. Wata majiyar tsaro ta tabbatar da harin kuma ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 17. Harin ya biyo bayan kisan fararen hula 37 da suka hada da yara 14 a ranar Litinin a wani ƙauye a wannan yanki. Ƙungiyoyin da ke ɗauke da makama a yankin Talabartawa da ke makwabtaka da Mali sun kashe fararen hula sama da 420 tare da korar dubin dubatan mutane daga gidajensu a shekarar 2021. Inji ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta New York a cikin wani rahoto a wannan watan. Hare-haren wani ɓangare ne na faɗace-faɗacen da suka mamaye iyakar Mali da Burkina Faso da Nijar a yankin Sahel na Afirka, inda 'yan ta'adda masu alaƙa da Al-Qa'ida da ISIS ke neman karɓe iko. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashin hankali a Haiti yana ta ƙaruwa a jiya Asabar saboda rashin agaji ga yankunan da ke fama da bala'in girgizar ƙasa a makon da ya gabata, wanda ya kashe mutane sama da 2,000 a cikin ƙasar da ke fama da talauci. Yawancin mutanen Haiti da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 da ta ruguza gidajensu da mahallansu a ranar 14 ga watan Agusta sun ce ba su da tabbacin ko za su fara sake ginawa.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA a makon da ya gabata kun ji nazarin da aka yi akan ko an taba tattauna batun ƴan aware a zauren majalisar dokokin ƙasa ko aka san haka yau za mu tashi ne a inda Hajjia Maryam Mamman Nasir take bayani akan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa ku biyo mu
an samu maslaha yanzu a arewa inda da ne ɗan shekarun baya suke mana wannan kashe-kashen kashe sun da zai arewa da yafi haka to amma yanzu kullum malamanmu da manyan mu suna yi wa yara magana ane musu nasiha ku zauna lafiya kar ai tashin hankali suna ji to su me yasa ƴan kudu ba za su kira yaran su su musu wannan maganar ba ni na ga munafunci ne su ce suna jin tsoro na ra'ayin kenan in kana yi kana yi idan baka yi baka yi kawai shine magana tun farko da sun sa yaran su akan hanya cewa kar ku yi haka wallahi ba za su ba so ana ra'ayin sun yadda suna so a ba su kasar Biafra amma ba za su iya fitowa su yi magana ba sun zauna sun sa munafunci a ciki shi yasa aka zauna ana irin wannan tashin tashina ba shi da amfani kawai a koma a duba kundin tsarin mulkin Najeriya ai masa gyara kuma sannan kowane bangare na Najeriya da yake so ya rabu idan ƴan kabila Igbo ne suke so a basu idan kabilar Yarbawa ne a basu kai koma wane ne ai ba Najeriya kade bane aka fara rabawa yau ina rasha kasashe nawa aka raba an raba South Sudan kasashe da dama a duniya na an raba su saboda haka ba akan mu aka fara ba akan mu za a kare ba a zo a raba Najeriya a duba kundin tsarin mulkin Najeriya a raba ba tare da tashin hankali ba kowa ya kama gaban sa abinda Allah ya hore muku ku je ku yi amfani da shi in ma kasa za ku ci ku ci in fetur za ku sha ko ma menene Allah ya baku ku je ku yi amfani da shi amma a zauna lafiya a daina kashe mana mutane wannan ni shine ra'ayina
wa to Hajjia Maryam Mamman Nasir ina ga zamu fada zaure kai ba wani wato lokaci ko kai bayani naja
akwai wani batu ɗaya da yasa muka gayyato kwadare a fannin tattalin arziki Alhaji Yusha'u Aliyu shine batun cewa a wannan shiya ta Najeriya wacce ake ce ma arewa kididdiga ta nuna cewa ana da ƴan shiyar kudu maso kudu dake arewa a zaune wasu ma an haife su anan miliyan 20 sannan can a kudu maso kudu da kudancin Najeriya kuma ƴan arewa basu ma kai miliyan 1 ba a wannan shiyar da an yi magana sai a ce kasuwanci shine abin da ya kawo su kasuwanci shine abin da yake kai ma ƴan arewan zuwa kudu maso kudu to kwararre a fannin tattalin arziki zai mana fashin baki akan wannan bayani na zancen tattalin arzikin nan na kudu maso kudu da kuma wanda ƴan arewa ke tafiya shin in ba su je kudu maso kudu nan ba ba za a yi kasuwancin bane in ba su je kudu maso kudu da kayan abincin nan ba mu ba za mu iya ci bane a arewa to muna son ka taimaka mana
wato ita ma hajjin sai a kara inganta maganar cewa zamu yi kiran kanmu mu a arewa ko dai mu a ƴan Najeriya dai da masu nema a ware ko hajjin na san irin Najeriya ce sosai duk inda ta zauna a kasar Ibo ta zauna a kasar Yarbawa ta zauna a Turai ta zauna a Laraba to ita dunnan ma ina jin zauren nan ba wanda yake ta jin harsunan nan dan tana Yarbanci rike dauka a goma shi waka haife ta to saboda haka yanzu bayan shi George Moyo Daniel ina jin zamu sa George ma zai yi mana magana saboda ya shayin rubuce-rubuce a kai kuma ina jin cikin abokansa na yanar gizo kusan kashi 80 cikin 100 bayan kabilar Ibo ne saboda haka abun da ya sani akan wannan abun na da yawa kwarai da gaske George ka tana da bayananka za mu zo ka yi mana bayanai sosai duk da kana cewa Maiduguri aka haife ka amma al'amarin naka akwai abubuwa da mutane suke sharhi sosai kullum Yusha'u Aliyu a takaice kai ma za mu baka minti uku
to alhamdulillah sunana Yusha'u Aliyu kamar yadda aka gabatar sannan kuma zan so in yi matashiya kafin mu fada wannan kididdiga wanda kididdigan hawa-hawa ne kuma tana da fasali kala-kala to amma yana da kyau abinda nake so mu fahimta shi munafinci Bahaushe ya ce masa dodo ne kuma zai ci mai shi sannan kuma Bahaushe ko da lokaci yana cewa ba girin girin ba ta yi mai. Saboda haka matsalolin da muke tattauna wannan kamar yadda Mistura ya faɗa, matsalolin nan ba yau suka fara ba. Tun farkon ƙasan akwai waɗannan matsalolin. To amma na yi ta kokarin yi matashiya game da waɗannan mutane wanda suka matsashe sun yi ƙasan su. Wato mutane ne kullum ka fahimci da wanda kake magana. Mutane ne waɗanda ba su da shugabanci tun sanda Allah ya kawo su wannan yanki suka zauna. Ba su da shugabanci ne kwata-kwata. Saboda haka ba a koya musu kuma son ma ɗan da ba nasu ba. Hajiya da ta zauna a can ta san yadda ake yi da fili. Na je masallaci a Okigwe, na yi kuka saboda ba ta inda zaka ce masallaci ne a kai shi inda kazanta take a ce a yi sallah wurin. Mu haifafun garin Zaria da aka zagaye mu da coci-coci da na ƙabilu da na 'yan ƙasa mun zauna lafiya da su. To zan ije wannan magana in dawo 1999. A 1999 a lokacin muka yi burin-burin muka rufe kofa da ɓarawo da masu iliminmu da sojojinmu da malamanmu aka fito da 'yan takara biyu wanda 1999 a 2000 aka kira Professor Ali Mazuri ya zo ya gabatar da lecture a Universities Commission wanda na attend the lecture. A wannan lecture abinda Professor Ali Mazuri ya ce mutanen Arewa sun tafka political suicide. Yau babu Ali Mazuri a ciki. Malamanmu da ke ta wani maganganu akan waye zai shugabance mu sun kasa fitar mu da Arewa shugaba. A cikin malamai sun kasa fitar da shugaba. Bayan ba a fitar da shugabanni a Arewa din nan ba. Ai mun hakuri kafin zo tattala jikin ƙasan. Ba su fitar ba. Waɗanda aka sa suka bi matsalatan Juma'a suka tabbatar da cewa dole a yi PDP su ne suka dawo suka ce jama'iyyar kafira ce. Ta ina suka bi suka ce da baki-baki gara baki aka fitar da 'yan takara daga yanki ɗaya suka manta da abin da aka yi tanaje-tanaje na shugabanci malamai suka gaya ma al'umma ga abin da za su yi. Suka yi masu ilimi ko masu jinan mukamai suka bi sojoji aka raba mukamai da su. To a lokacin aka fara kashe Arewa aka kirkiro OPC a gaban 'yan Arewa ba wanda ya magana aka yi ta kashe su. Ai ba yankin Yamurai ne suka fara kashe Hausawa ba da mutanen Arewa. Ai a Lagos ne aka kashe da sauran yankuna. Saboda haka idan aka ɗauki wannan magana da kika yi mun na ƙididdiga wanda muka yi ta vinta ke gadar jaba ɗin nan da kika ganta gadar nan Talakwaja an yi kiyasi a rana akwai sama da trailer 23,000 da suke hawa kan gadan su gangaro da abinci Arewa. Amma 'yan Arewa suna kallo aka kulle iyakokin Arewa kuma suka yadda cewa kulle iyakokin shine zaman lafiya. Kuma 'yan Arewa suka manta da cewa kai a asalin su fa kafin a yi Najeriya 1914 'yan Najeriya suna nan a daular Hausawa a cikin ƙasar Nijar da sauran yankuna wanda su ne suka gina tattalin arzikin da a yau Kano take takama da ita a Trans-Saharan Trade Routes. Shine waɗannan 'yan kasuwa su Alhaji Sani Sambajo duk wanda zaka kira waɗannan route din suka bi suka shiga Senegal suka shiga can suka fitar nan suka tafi can har Central African Republic suka kawo arziki Kano wanda ba za su iya zuwa can ba su kasara a Kano su kai Arewa wanda aka zo da shi daga Arewa mai nisa a ɗauka daga nan a tafi da ita ma duniya. Saboda haka aka rufe waɗannan iyakoki. To 'yan Arewa idan aka raba Najeriya Faransa ne za ta ba ku yawo yadda kuka dama a wannan yankin da Faransa ta rufe ku. Barista ya faɗa nautical mile 200 nautical mile 60% na nautical miles wanda za a yi kasuwanci a duniya Faransa ke rike da shi a ruwan. To Arewa tana rike da shi a can ruwa tana rike da shi tunda suka yi petitionin Afrika suka duba wani irin arziki Afrika ke da shi dame-dame suke bukata suka ɗauka. Duk duniya haka yake kai waye bai zaɓi matar da yake so ya aura ba waye ka tilasta masa ya aura wata mace. Saboda haka dole ne mu san me muke nema a irin project na Najeriya nan. Ko mu ɗauki mu ganin Professor Ali Mazuri bu mu yadda a zauna a ce ana wani rotation ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne kuma ba shi a demokradiyya na Amurka ba shi a na Ingila ba shi a na sauran duniya. Wannan ƙididdiga na sake dawo kanta mutum miliyan 20 Ibo da ke Arewa a cikin miliyan 20 ɗin nan kashi 95 ba wanda bai yin wani abu. Sana'a ba wani bai da sana'a da workshop da kasuwa da shago muna zaune muna kallo. A cikin miliyan 20 ɗin nan akwai inyamurai miliyan 2 waɗanda ke kara kaina kuma a kasuwancin su sai kifi a baga su sai tumatir su sai abin da za a siya su tafi da shi da dukiyansu su sai masara a jihanmu su siya abubuwan da aka noma su tafi da shi mutum miliyan 2 har yanzu bai musu ba. mun ba da misali yanzu idan ka dauka gaba daya kudancin Najeriya akwai estimated mutum miliyan 2 ne suke zirga zirga a cikin su ba kashi 5 masu gida muhalli ba su suna zaune ne a dilapidated building wato gidajen da aka rasa yanda za a yi da su na ba da misali nayi magana tun daga kana tsallaka gada gidar Onisha kana tsallaka gadar Onisha zaka tarar da Uli zaka tarar da Umbuji in ka ga dama ka bi ta Olu ka bi ta Unkware in ka bi ta Unkware ka je ta Angana in ka je ta Angana ka dawo ta Owerri ka dawo in ka dauko dai the same way zaka dawo Imbudin ka shiga Uguta ka je Eboma ka je Uguguala ka je Umucinma ka je Umuhamara ka tafi duk inda zaka tafi a kasar Inyamurai duk wanda ka gane sai ya baka haushi ba haushi ba haushin da ke can shin ba haushin arewa da mutumin arewa yana tana su a nan ne na koyi wasu abubuwa da dama shin yaya zaka dauki Okada ka je inda za ka kashe ka shin yaya zaka dauki yankan Kumba ka je inda za ka kashe ka yanzu duk mutum miliyan 20 na Kano ba za ka yankan Kumba ka gama a wurin ba misali saboda haka kuma muna yin judgement muna yi wato hukunce hukunce ba daidai ba wasu lokaci game da zamantakewar Najeriya nan irin mu da muka zauna muka kuma zauna da manyan su ni na zauna da Otto Inzerebe a gidansa Heaven on Earth mun yi gaddama da shi yana kokarin ya zagi mutanen arewa a gabana nace kai ranka rade kai abokin su ne ni kuma Bature ya ce mun nuna mun abokinka in fadi ko kai waye sai nan da nace mun kai ka zama Hausa na Deko ko a lokacin ana tsananin na Deko din nan to har na baggare yana kira na Hausa na Deko saboda lokacin da ya magana ban ji tsoran ina yankin da zai iya sa a buge ni ba saboda haka amma mutanen arewa sun zama matsorata kawai saboda haka ne yake kashe mu mu daina zargin Inyamurai mu ne matsorata mu ne muka rasa koyar da yaranmu yaya ne aka ce mu zauna da mutane ai waɗanda suke cikin Najeriya a yau idan ka auna wanda ya fi kaskanta wanda ya zuba ma Najeriya jari bai ci ribanta ba babu kaman mutumin arewa kuma dalilai da dama kaman na kasuwancin nan da aka yi magana kasuwancin nan zaki iska cewa dole ne sai an yi kasuwanci kaman da suke magana to ba dole bane na fitar da shawara kididiga nace don Allah don Annabi masu zuba jari dan gota ka zuba jari ayi tumatir ya ke yiwa a Kano shin dan gote da yan kasuwa da abokanka ba za ku zuba jari ku yi international abattoir ba a arewa ba naman da zai wuce kuma in dai dangote zaka iya yin titi daga Abajana ka dauke shi har kasan Yarbawa na Kankare to Yakubu za ku iya haduwa ku kira masu zuba jari da gwamnati ayi titin jirgin kasa wanda gwamnati na yin nata ko kuma ku yi naku menene tarihin jirgin kasa America waɗanda ke rike da Amurka a yau su ne suka zuba jari akan titunan jiragen kasar Amurka ɗan kasuwa ne ba gwamnati bane kuma suka samu abin da suke yin kasuwanci a yau suka zama masu kuɗin duniya saboda dole a yi safara na kasuwanci a wannan nake so in kira hankalin malamanmu da ƴan bokonmu da ƴan siyasanmu cewa duk wani kiran da muke cewa ƴan Inyamurai su je na assembly wallahi duk mu ma muna bata maka mu lokaci ne a gani na akwai abubuwan da idan muka yi su mu kira conference mana mu tattauna Najeriya tukuna kafin mu je national assembly din mu ma dukan mu taru mana ƴan siyasa saboda haka ba za ka je national assembly buliba sai ka kira conference din duk wanda yake ji da shi a arewa saboda kan mu rufe kofa da barawo na ga tun farko kira kabilolin da ke fadin arewacin Najeriya da sarakunan su zamu yi conference akan zaman Najeriya wannan zai isar da sako mai girma nagode
yawa to ina jin ha okay shi mai girma engineer Kailani sai commissioner sai George sai sauran mutane sannan duk wanda ma baya jin Hausa zai iya magana da turanci
yaran da yake ji professor
to shikenan bari mu
jama'a assalamu alaikum na ji daɗin wannan taro da VOA ta haɗa yau mai nasara nakan so duk inda ake taro in ganka wajen saboda I'm always happy kana da duk wani abin da lota tanada akan zamantakewa na jama'a first time ne nake ganin Nasura amma dai na ga activities din da suka yi Katsina kwanakin baya kuma mun mara muku baya saboda in ba mun yi haka ba haka arewan za ta tafiya ba makawa Hajiya alhamdulillah yau nake ganin ki kuma I've been reading all most of your articles sannan a Kano na tashi a makwarari tun muna yara tun muna hawan dokin kara so mun san abubuwan da ke faruwa a Kano wato a gurguje Alhaji Shehu yayi bayani bayanan da yayi alhamdulillah muna ta yin su amma mu mutanen arewa ba ma son juna
yanzu ku duba wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari in kuka duba ministoci da appointment din da aka ba MD the directors shi yasa wayannan ɗan kudu suke cewa akwai marginalization sun manta cewa a lokacin Obasanjo da lokacin shi Jonathan haka aka yi a ƙasar nan amma sun taimaka ma juna yanzu mutane mu suna offices ɗin nan sun zama dodo ba za ka iya shiga offices ɗin su su yi maka wani abu ba shi yasa muka yi taro shekaran jiya presidential support committee muka ce za mu zo mu daga kowane minister kowane governor me ka yi ma mutanen mu narewa
da wannan tambaya ta engineer Kailani Muhammad muka zo ƙarshen wannan shiri na yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Benjamin Gowon da Awolu Salihu da suka dauki shirin a faifai sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda ke cewa a kasance tare da mu makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shiri ku huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin rayuwar birni ya garzaya ne anguwar Asokoro inda muka zo zauren wata mata mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi gata nan bar mu zanta da ita ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki
assalamu alaikum sunana goodness my goodness fruit juice salad and bar muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kalisha
to kaman ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a Najeriya
Niyar Plateau
Jihar Plateau a ina a Jihar Plateau
Niyar Lantance
ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari
shekara na 6 yanzu da wannan business
shekaran ki 6 shin kin yi karatun boko
nayi karatun boko
kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko
ba kare secondary school ne kawai amma nayi karatu akan fruit sosai kuma nan je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su
to kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a
domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma ba business ku kade ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yanda mutane da yawa suna so su ci ba su san yanda suke ba suna zuwa muna koya musu
to menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi ka bar challantan kika taho nan Abuja
zuwa na Abuja ba don business din ba nazo ni ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan nayi amma da lokaci zamu kai shi Atlanta
to wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Atlanta din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki
gaskiya a Najeriya yanzu ga baki da abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mun kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya
to yanzu kamar ake jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa
kamar wannan jari na duka hada da machine din ba wai wani kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara
to kamar a rana kina yin kamar ciniki nawa haka
to da kam a rana muka yi kai 70,000 50 amma yanzu muna da lallaba ne 25, 30, 40 ya depend yanda muka samu amma mun samu aiki muka samu je uje mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 151 200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
A anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first street. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 tafiya da dawowa wansu.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Maganar zango ne.
Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.